This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan amin da lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 2 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zahara da kanun labarai.
Da safiyar yau Juma'a ne wata mota dauke daga tafashi a babban birnin kasar Kenya inda ta tayar da wata babbar gobara da ta kone gidaje da dakunan ajiyar kayayyaki. Lamarin da ya sanadiyar raunata fiye da mutane 270 tare da kashe uku daga ciki. Amurka ta ce tana bukatar ganin an sabunta sauye-sauye kafin ta ci gaba da bada tallafin kudade ga hukumar kula da yan gudun hijira ta Palestina a Majalisar Dinkin Duniya. A yau Juma'a ne Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami a cikin teku a wani mataki na nuna isa.
Kallon labarin kenan. A babin rahotanni za a ji ƙarin bayani kan haramta ayyukan kungiyoyin sa kai na ƙasa da ƙasa musamman ma na lafiya da gwamnatin ƙasar Kamaru ta yi a yankin Turancin Ingilishi. Sai dai wasu na ganin
maganan Medicine Sans Frontieres za a iya samun siyasa kuma za a yi samun ɗan ƙashin gaskiya ciki abinda ake tuhumansu da shi da su kuma abinda suke fara. Wato tsakanin gwamnati da Medicine Sans Frontieres da akwai siyasa ciki.
Za a ji fashin baki kan karawar quarter final wadda za a yi tsakanin Najeriya da Angola a gasar cin kofin Afirka a birnin Abidjan na Ivory Coast. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari akan ci gari wanda yau zai leƙa garin fari na birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Da safiyar yau Juma'a ne wata mota dauke da gas ta fashe a babban birnin kasar Kenya inda ta tayar da wata babbar gobara da ta kone gidaje da dakunan ajiyar kayayyaki. Lamarin da ya sanadiyar raunata fiye da mutane 270 tare da kashe akalla mutum uku, yayin da ake sa ran adadin zai karu. Kakakin gwamnatin kasar Isaac Mwara ya ce mai yiwuwa akwai mutane a cikin gidajensu lokacin da gobarar ta tashi da daddare. Mwara ya ce babbar motar da ta fashe ba a san rijistar ta ba, tana dauke da gas ne wanda ya sanadiyar ta da gobarar. Sannan wani bututun iskar gas wanda ya sama ya tayar da gobara da ta kona wani dakin ajiyar kaya wanda yake hada-hadar tufafi mai suna Oriental Goodwin.
Other vehicles and businesses were damaged by the inferno too. It started around 11:30 p.m. on
Wakilin AP kenan yake cewa gobarar wacce ta auku da misalin karfe 11 da rabi na dare ta lalata motoci da ke wurin. Yan sanda sun tsare wani mutum dauke da makami da ya garkuwa da ma'aikata a wata masana'anta mai suna Procter & Gamble dake arewa maso yammacin kasar Turkiya, tare da kubutar da mutane 7 da aka yi garkuwa da su. Lamarin da ya kawo ƙarshen boran nuna adawa da yakin da sojojin Isra'ila ke yi a Gaza, a cewar ofishin gwamnan yankin. Ofishin gwamnan Kuceli ya ce mutanen da aka yi garkuwa da su ba su ji rauni ba. Sannan ya kara da cewa an fara aikin ceto su ne bayan tattaunawar da ake yi da wanda ya garkuwa da mutanen ta cutura. Kamfanin na P&G ya gode wa hukumomi kan yadda suka shawo kan lamarin.
To anjima kadan Zahara za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Kamaru, inda za a ji ƙarin bayani kan haramta ayyukan kungiyoyin lafiya na ƙasa da ƙasa da gwamnatin ƙasar ta yi musamman ma a yankin Turancin Ingilishi. Awal Garba, gare ka.
Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta haramta wa kungiyar agaji ta Medicine Sans Frontières gudanar da ayyukanta a faɗin kasar ta Kamaru, sai dai gashi kuma a cikin wannan hali an kama waɗansu fararen mata da motarsu na Medicine Sans Frontières ɗin a ɓangaren ɗin awalar kasar jamhuriyar Kamaru. Allah suke tare kuma ga dukkan alamu suna ba su makamai don gudanar da ayyukansu a tsakar daji da ke can birnin Bamin da yankin da masu da ƙar baya da ‘yan bindiga suke ta cin gashinsu babu babbaka. Na tambayi alhaji Aldana a madayin sa na ɗan adawa a wannan ɓangaren na ɗan awala ga abin da ya ce.
Babu wani abu mai tabbatar da cewa ministan cikin gida ya haramta musu shigowa Kamaru, da yake bayanin da na baka a farko da ya nuna cewa suna nan a wannan gwajin kuma sun ba da lambobinsu. Ni kan ban gwani takardar da tangaje shi ya haramta musu zama a wannan gwajin ba. Irin wani al'amarin da gwamnati take yi wani sa'in tana cakula al'amura, mun yi magana shi a cewa a domin mu yan adawa ne, domin mu yan wane ne wane ne.
Wannan al'amari dai da ya kici yake cinyewa wanda gwamnatin kasar Kamaru ta ce a halin yanzu babu sani babu sabo. Alhaji Sabo shi ma a matsayinsa na jagoran yan adawa a kasar jamhuriyar Kamaru.
Mu a matsayinmu Movement de la Resistance de Cameroun wato MRC, maganan Medecins Sans Frontières za a iya samun siyasa kuma za a yi samun ɗan ƙashin gaskiya ciki abinda ake tuhumansu da shi da su kuma abinda suke faɗa. Wato tsakanin gwamnati da Medecins Sans Frontières da akwai siyasa ciki.
Sai kuma Alhaji Abubakar a matsayinsa na mai magana da yawun ministan cikin gida na ƙasar jamhuriyar Kamaru shi ma ya ce ba a nan gida ke saka ba da abin da ya ce.
Dama shi wannan al'amarin da kuka yau Allah za ka ce kashi 99 ne na ɓarawo kashi ɗaya na mai abu, yau Allah ya yi ikonsa. Dama tuntun muna gaya muku, muna muku bayani kuna ɗaukan kaman cewa da yake mu ɗan jam'iyyar gwamnati ne ba maso a taimaka wa al'umma. To ina jin abin da yake son maka bayani kenan akan wannan al'amarin Medecins Sans Frontières. Ba su kaɗai ba ne, ƙungiyoyi na nan da yawa.
Abin sani dai a nan yau shekaru 5 kenan da ake ta gumsa fada tsakanin masu ɗauke da bindiga a ɓangaren masu amfani da harshen Ingilishi Saloni da Ingila waɗanda suke neman ɓallewa daga ƙasar jamhuriyar Kamaru, amma abin har yanzu ba a cimma nasara ba wajen maido da zaman lafiya musamman ma ta ɓangaren gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Sai dai ana ganin cewa suna samun goyon baya ne ga irin waɗannan ƙungiyoyi da suke shigowa ƙasar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaida Awal, yanzu kuma ga Zahara da cigaban labaran duniya.
A yau Juma'a, Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami a cikin teku a wani mataki na nuna isa. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da shugaban kasar Kim Jong-un ya yi kira ga sojojinsa da su ƙara shirye-shiryen yaƙi a lokacin da yake rangadi a wani filin jirgin ruwa. Gamayyar Hafsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu ta ce sojojin Amurka da na Koriya ta Kudu na nazarin harba makaman da Koriya ta Arewa ta yi a yankin yammacin tekunta. Ya ce sojojin Koriya ta Kudu sun gano makamai masu linzami da dama, amma ba su bayar da takamaimai ko guda nawa ne ko irin nisan tafiyarsu da za su iya yi idan an harba su ba. Harba makaman wanda su ne zagaye na hudu na gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi a shekarar 2024 na zuwa ne sa'o'i bayan da kafofin yaɗa labaran ƙasar suka rawaito cewa Kim Jong-un ya sake mayar da hankali kan ƙarfafa sojojin ruwansa. Amurka ta ce tana buƙatar ganin an sabunta sauye-sauye kafin ta ci gaba da ba da tallafin kuɗaɗe ga hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Falastinu a Majalisar Ɗinkin Duniya. Amurka da wasu ƙasashe 15 masu ba da agajin sun dakatar da ba da tallafin bayan da Isra'ila ta yi zargin cewa ma'aikatan hukumar na da hannu a harin ta'addancin da Hamas ta kai na ranar 7 ga watan Oktoba. Isra'ila ta ci gaba da lugudan wuta a wuraren da tace na kungiyar Hamas ne a Gaza, ciki har da makarantar da hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Falastinu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke da ita, wanda aka fi sani da UNRWA. Wata takarda da ake zargin Isra'ila ce ta yada ta tace ma'aikatan 12 sun shiga cikin mummunan harin na ranar 7 ga watan Oktoba, inda ƴan ta'addar Hamas suka kashe mutum 1,200 tare da kuma kama wasu 253 a Gaza.
Ta gaida Zahara Aminu fage da takaranto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda ba a rasa sani ba, yau za a yi gwabzawar kwata final tsakanin Najeriya da kasar Angola a gasar cin kofin Afirka a birnin Abidjan na Abrikos. Don haka abokiyar aikinmu Aisha Ma'azu ta tuntubi wani mai fashin baki kan harkokin wasanni ke kanan Najeriya, Abdulkarim Abdullahi Tsoho, don ya hango mana yadda yake ganin za ta kaya. Sai ya ce,
to ya kake kallon wasan Najeriya da Angola wanda za a buga?
Kwarai da gaske wasa ne mai cike da matukar kalubale ga tawagar ta Super Eagles ta Najeriya, kasancewar ita ce yanzu kasa da ake ganin kusan ta fi kowace kasa damar lashe gasar, sakamakon kasancewar ta kasa mafi gogewa da saba kasancewa irin wannan maraki. Najeriya za ta fafata wannan wasa ne karo na 11 da take kaiwa wasan dab da kusa da na ƙarshe, wato quarter final, yayin da Angolan a tarihin ta karo na uku ne za ta samu kanta a irin wannan matakin. To amma gasar bana kuran tana ta zuwa da abubuwa na ban mamaki. A mafi yawancin lokuta kasar da kake tsammani za ta iya yin nasara ba ita take ba, kusan hakan ya nuna musamman yadda ake ganin kasashen da koda a jaddawali na hukumar kwallon kafa ta duniya kasashe biyar na farko gaba ɗaya sun fice daga gasar. Yan Najeriya yanzu ita ce kasa mafi kololuwar matsayi a wannan jaddawalin, yayin da kuma za ta fafata da Angola wacce ita ce kasa mafi ta ƙarshe a jaddawali da ta rage a wannan gasa. To kin ga kamar kasa ce da za a ce ta sama da ta ƙasa za su fafata, to amma komai yana iya faruwa. Sai dai kamar yadda kusan duk wanda yake kallon Najeriya zai ga, mai horarwa shi Yusuf Fasiru ya samu dabaru da yadda zai iya buga wasa kuma ya tare ba tare da an samu damar jefa mai kwallo ko kai mai munanan harhari a wasa da yake buga ba, wanda zai iya ba Najeriya dama, wanda hakan ya sa hasashe kusan ya fi ƙarfi a kan cewa Najeriya za ta samu nasara, amma nasara ce da ba za ta zo da sauki ba, wanda kusan duk wasa ne da ake ganin irin cibi da ɗayan nan ka iya samuwa a wasan. Amma dai komai yana iya sauya, sai dai wannan shi ne abin da ya fi ƙarfi kuma hasashe ya fi nuna zai iya faruwa a wasan.
Mai hasashe kan wasanni Abdulkarim Tsoho ke tabo karawar quarter final wadda za a yi tsakanin Najeriya da Angola a hirarsa da Aisha Ma'azu, wadda amana aikin gafara ita aka fara jin muryar ta. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Barkamu da warhaka tare da sake sada da ku a daidai wannan lokacin, inda zamu gabatar muku da shirin na daɗan gari. Shirin daɗan gari shiri ne wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da shi tare da haɗin gwiwar rediyon da take kawance da su. A yau ni Alfan Musa Azuka na Radio Niya FM binnin Kwanne jamhuriyar Nijar ne zan gabatar muku da wannan shirin, yayin da a yau muka leka a can garin Fari da ke cikin komin ɗin Basaga departamen ɗin binnin Kwanne, wanda buka tattauna da hakimin garin na Fari wanda ya soma da gabatar da sunan shi.
Musa Salihu siya sunana.
To mun iso a gadanku domin mu je menene tarihin garin, menene tarihin garin Holi?
Tarihin garin Holi kashi biyu yake, akwai Kwannawa, akwai Gobir, akwai Makera. Amma ainihin Holi tanta Makera ta ne, kana ji ciwon gaba Gobir da zaka sai da aka yaki sai tashi ci kudi ba ku ta daga muraji shin din ka abar gare mu, sai suka tashi sun gani. To sai ai hakimi cikin Makera, ai hakimi cikin Wanga, har zaka na ake gida biyu na take. Amma duka abu guda ne haka, an yi aliyya an zanya uwa duka gida dai na ainihi na sarauta Holi gida biyu ne, kuma gidan Gabiru kai jagam da suke, babu mai hodi wani holwalin mu wani.
Suwa ne Makera?
Makera alusoho wadanda suka fito da wannan yanki ne amma kira tunda ka ce
to mu dai ga tarihi su na aka cike su na aka cike makidan nan
marada suka isko makiran
marada suka cike makidan amma maza maradi su sun cike makira da makira makira su aka cike nan
to lokacin tsohon akwai mutanen makidan su su
dinka da ina su zan abin da kwalta yi kai azama bai tayi zama ta tashi ta koma zama bai tayi da ta taso da can da nake ka wanda bakwannai ne suke su ya suke sun game kaga na shi zama ga namu da kaje biyu suka taso sun koma can suka zamla kai zama uku suka koma nan kala ga daga tsakkuwa sun ka zamla nan maje ta tashi su ruwa na maje ta tashi su to ta tashi su nan sun ta sun kwace to shi ka kan wanda ai uwayen mu sai ta so kuma da sai shekara 15 shi kadai sai mata tai wanda ai uwayen mu ha shi kadai sai mata tai ka kashi kuma tarihin gari duk wannan suke ma ka zama shi ne a shugaban garin nan ko ya wuce cikin lalabuwa zuwa ga ka tambaya ta ba ayin ka ganin kunna ya rawa sau ne ke ba ni kuma daga kamar sau ne ke ba ko sai ga ka so ka tambaye ni ka ji ainihin hali ta tsaya nan sai sun kuma wannan sun ta zo maje ta wace ke su can gaba sun ka zauna amma ko wacin kan wani sun ka taro sun ka taro sun ka taro sun sai an kai alluba tarihin lahiya ganna shi hudi tsohon mu na hada mace abinda sun ka zan babu latti zugo 17 sun ka zan babu ka san da jahilciya a ci mu ne ga bai karbe mu ba ku tashi mu kuma inda mai da ga shi makiri san ka tuwan gaske nan kana ji kashi sai hotsa tsaya lata haje zo kuma nan mu kira mu sarau da hakin nan ka da an ce mun an yi gida shugabana an yi idada shugabana an yi hurai shugabana kana sabali na a hwala na da hakimi an yi an kai shugabana a hwan da bar mu bizu bizu shi a yi shi au ubana kana ji alhaji sayin haruna ka ji hakimi hudu suwa kana da sai wanga mene yanzu
ya ne an kai aka zo fa aka nemi wannan yanki aka kafa shi
turda kasan tete mota tete duniya na tete duniya na kasan mutun in a lokacin duniya ta abu ga ko kada kwanni kaga kwannan nan ba tai maka ka hitowa ka in ka da mutan da ka hulda da kai sai su biyo ka ayi wanda can da ke ya wadata sai mu kuma inda wani ha abe shi sai ga yayi wanta haka na abin yake gana su tarihin gwamna wayin madada kakannin hasun kakannin duk na san wanda na iske su a kuta mutai gawa da can wuri kaza kai wanda ya samu dajin noma a kai wanda tabarkal da inda wanda yake kai yawa da yawa da sai ga mutane to sai gaza mutai tun ga tantaya mutane ta kai gida biyar ko gida goma har zuwa gida goma sha biyar minan ga an ga halimi su kuda shugaba ai musu hakimi su ko to haka na tarihin sarrafa shike
to yasa aka sama garin suna fari
farin dutsen can kulkuli na tasiya nan da kai ka garin kari ga kadin ka ne shine an farin dutsen fari kai ai ga dokin yake wala mu amma shi da yake fari da nan an kawo zama wannan bakon ne ta so sai suke boke ga kowa sai kan dutsen duk karkara guda ta hakan kusa da kusa sai ga sai dutsen fari dutsen fari dutsi na kulkuli na duk sama ne babu wani abu ban da kulkulin yanzu ka taka hattan dagari sama ka daki shi dutsen wani suka yanka ce amma ya kafin ka hayo nan nan na shi gogan gaba lace shi nan inda ka tausa su ku shi mai shi su ko suwa suwa su su ci gari kan ga sai shi mai suwa bai lace amma shi ko maki da maza zai yana da tare shi amma sai zan ki shi ma ki mani shi asiri sai shi shi yawa shi ba wallata duk inda sun ka zamna har yanzu akwai zuri a cikin cikin garin da tare yanzu ba cikin zuri'a tan tashi su a hakimai na hilda ne
shi gogan
shi gogan zuri'a dai ta da cikin gari ta gari da za mu tare mu kuma ba sa ka san ga guda ta raba mu
wata jarumta gari shi sosai
za kware ku bana mu ga hudun waye mu ba zarumi na babban zarumi na mayaki na har yanzu akwai zuri'a dai ta cikin garin gana mu lokacin da duk inda kaka da sun ka gusa shi a tare shi duk sun gusa ta da shi yanzu shi a hakimai hilda zuri'a shi yayi yes ni ji ko kin san ni ko kin ma bare ma aka saji kashi ji ko ji kashi sarauta ta hilla ta sirgin fulani islam da ba sirgin fulani ba da zaka ga na da shi koma dai tare na maka gidum don ga uwaye musun kace lokacin in lauha da matsala ana lauha ko na awaki ai na raƙuma ai na shanu to shi in yazo amsa ka san shi lauha fulani bai da matsala saboda wace suke to ko izo daji ya samu lauha na hillani ya iska an daka inda namu maihi shi karanta bai lauha gidan ka matsala na dabba ka nawa ka lauha shi ko in ya faɗa mai sai dukki bashi shi ko daga baya an sai sauna abu sai a bashi kuɗi mai sanar kuɗin shi ke ba na muhakimi ko muhakimi ko an sarki to amsa lauhu aw kai ba ke an tarihi ne jaga obana kuma suka ce muna lokacin da aka yakin nan in mai aka sun ka so magari ko ba sai ana cewa yankin nafin ba to kuma irin shi ne an ka ce ko muna son buru gari ka zama ci garin nan to duka ko mun sun ce bacci a garin kai
ga lokacin nan
ga lokacin nan bacci a gari kai yanzu kan zamani ya lalace yanzu kam sai mun rika diski wannan daki yanka sai ba in ka an ce bara ita bara ya gata kaga do hakimi da kan ce daga ce alhurma magaji amma duk hakin ka an da alhur ko an da shi bara yana ka samu sarauta bara yata mu ka daki gidan sarki
ni a kunshi cikin bara yake na
kada barka bobi wanda ga mutanen da kai awo su a kunshi cikin kan bakin kwatancin da kowa musu kan kai na dan su yin lokacin sun kace mun da akwai ma dan aka ce har da huta ce an kace har huta cikin gari gobara ga sun kace akwai wasu larin da idan aka zo cikin hutar an ka kada to ko wasi zaman shi muta za ta yi ko wasi zaman shi muta za ni ma na aka shiga obana wannan kokon nan na wata martaba ta layin huta kuma aka ce huta ta kama cikin ta gobara haka to da sun kazo an kada kokon cikin gobarar tan ta tashi huta ta mutu
kuma kaga haka
ina gani da wayo nan an kaga wanga ba dai babu ba ga obana wannan kokon shi an ga tarihi ba sai Allah ko mun sai dai mun ga mun iske ba mu wa sai sun bar shi nan kakan nan musun sun bar shi nan haka ga dakin mu shike ko ya wani abu sai mu ko mun gyara shi wani mun kaska wa musu rayi
rayi hakimi kenan
rayi hakimi wali
mutanen fara wace kabila ce
akwai kwannawa akwai gobara gobara shi kaga su a da cha gida biyar da shidda kwanna su a da tar da goma to duka dai ka san dai duka dai ganin abin shi ka ta da guda dai guda ta dai dan dai ba an ce akwai zaukaki wanda suka zaka bayan ba ma wa yin balle kakan nan kuma ka kariya sha maka sai ka so ka zama cikin shi kana nan kai aure har kai dan ka shi aure har miya sai ka nan kana nan garin kenan amma dai ainihin su dai gobirawa na da kwanna babu buru cikin su babu abin ga cikin su sai dai balle cikin fara maka ainihin balle cikin fara maka gogon shine addatan gari a dai ko zaka dai nan su dai su an ka suke tare su tare wadannan mutanen
to garin ya kai kamar shekara nawa da kafa
to yanzu a nan kuma kusanci 300 mun kai kwatamci dan ko ba rawa ne haka kamar sa kuka saka ya tambayar muka ce mai yau ga gari 300 muka kai kwatamci
shekara
awo shekara 300 muka kai kwatamci tunda dai ta san da ina ka san an ka ce kakan ubanka yayi kakan ubanka yayi shi ma hagga ubanka yayi hagga diya ne da jikokin shi ai ka san ku lokaci ya dai sai muna kwatanci mai ran kashe mun da dai tsakanin shekara 300 ko 300 ba dan abu kadan saboda ni saboda zaman da kan mai haye kai zaman nan biyar gari yayi zama na biyar amma shi kan wanga zama na tsada din tsakanin shi 200 da 200 mun kai kwatanci shi shekara 200 na an yi hodi ta tsaya tsaf ba wanga zama ba ba wancan zama ba wanga zama ba wanga zama ba ta dai tsaya na wanga zama gashi kaji bi muka muka tabbaci
gan zo menene sana'ar mutanen garin Hori
noma da noman damana da noman rani sai masu ɗan hali su ɗan shagunan su na kasuwanci sai kuma aka sani ka duba yau ka nan ta da yaro sai ga sakane ta ya wurin bida Ghana Lagos nan dai sauran su duka amma dai abinda a sana'ar mu dai daga noman gada zaman an ya wuce sai noman rani daga noman gada rani ya wuce sai masu hali ne kasuwanci ne su shagunan su ko wata sana'a hakan ga yau da shi dai kaiwa cikin garin mu
akwai garuruwa waɗanda ke kewaye ga garin Fari
kware ko daga gidan gare mu kwarab tay minti 10 ta shi ma sai mutum ya fara karama amma hakimin sa gaban namu daban kwarba aka ce bai ga harin ka hita nan gari gabas kana karakacin nan gari ko ka kafa dai ta mutum ko mutum dai sai tay minti 10 ta akwai nan ruwahi nan yamma akwai yelowa har ku kasa akwai bazaga sai ta kuma dimmo nan ku kitan kwalta sai an buta da shetau da sauran su jar kasa su amma kewa garin fare insha Allah dan da karkaran wannan taya mu da wada attafari ba mu da iyaka da ita sai an buta da afiya kamar akwai dan gari na hulani ma da amma da ayi ta cikin fare an kai ma da cikin fare an kai ma da dan lokacin uwa muka ce mana lokacin nan aka tsaye su madawa hore take komai dan halitta cikin hali take madawa wallahi na komai ya same mu tare komai su ya same su tare sai ta ku an buta ainihin ta madannan na sai suka tashi sun kai yayi ko ta sarauta hakan ga suka yayi ko ta sarauta hakan ga ni ka su a kai ka su a ni ka su a kai ka su sai sun kai sun kai hada zaman ga dan ce ka na uku din da nan an buta sun ka tashi suka koma an buta to sun ka zo sai sarki ce su taya su sai sarkin ba da hakimin ba daga ya roki alhurma ya roki alhurma sarki ce a bar su zamana ya ce to in ku sun zamana nan sun zauna alhurma hori kaga am hagwe am buta alhurma na amma alhurma ta hori shi sarki kone ce in sun ka zamana nan ka ce in tsaye suna ishe su sun zauna alhurma hori amma da amma da horin na sarauta ta fada su sun ka kai ka bida ni in bida wa da kai hakan ko dan yan wani kanewa da kare in babu hankali kwance sai ka ce ga ba da kai ko wani hushi da kai kaji amma hayan ta za a buda a tsaro hori wa da na
to wani matsaloli yanzu haka kuke fuskanta mutanen hori wanda kuke neman magabata su share muku hawaye a yanzu haka
to wanda muka bukata magabata su share mu hawaye tada ka san shi abu harkar ta duniya ana talaka kullun dan son abahina amma kan da matsala akwai matsala
kamar wace irin matsala
to yanzu kan shi talaka abin da bukata ta da Allah hore mai shi Allah bai bayar ya bashi rashin halin abin da zai ci har da an ka bashi mishi kaji dadi don bai samu ba matsala kun ba abin da ba da ke sai da shi Allah sauki sai baka ba zuka ga furuji ta muka gani ita ta kadan tallafa mu talakawa saboda ita duk gari ta yayi da su duk gari ta yayi da shi duk gari ta yayi da shi furuji to amma magabatan yanzu da haka in an ka ce ka abu ya dan rangade ga kasa ana tallafa mu talaka to mun duba wannan tallahi dan tallahin da akwai zuwa gana na meri an ka ce an ka tsaba kuma ko ta kuɗi ta ba shi an kai kare ina abin sha jika 20 a ce ku biya jika 12 ko jika 10
to ni a fatan ku a gaba
a fatan mu Allah ya wani sa a dace wani da Allah sa dace wanda ka ni ya ba mu alherin su wani Allah sa ba su ba mu ba ka fatan alherin mu kenan wanda ka bukata su ba mu alheri su tallafa mu na ubangi Allah shi su cika sun yesu
masu sauraron mu duka duka a dan muka karshen wannan shiri na ta dangare wanda Niyas ba Musa Azaka na radio Niya FM binnan kwani na gabatar muku da shi sai kuma wani karo idan mai duka ya kai mu
to masu sauraro a mana aikin gafara ba za mu iya kawo muku wato takaitattun labarai ba saboda abubuwan da suka fi karfin mu yanzu dai sai a jira a saurari shirinmu na yau da gobe.